الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليتا تبتا قال مدوغة كنسركي maikowa mai komai wanda cikin namarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma ranar ta 18 ga watan Ramadan na shekarar 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratu tauba aya ta 83 fa in raja'aka Allah ila qa'ifatin min
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
الله تبارك وتعالى يناجي و فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك وأن مجانا تشيد أكف السلتمة زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دائتا باين وإن كان بياني رسك دباتا حر إلى يو كمي دمنا بكي شيفا أجي تشيد وأن سورا الفاضحة سورة فلسة يبتع الله تبارك وتعالى يبين منافقين الصفو في الصفات يتي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك إذن الله تبارك وتعالى يما يرجى كي زواغا ونفنغري لغا تكنسو malaman tafsiri suka ce wayannan wayansu munafikai ne adadin su 12 sanannu ne wadanda suke kan gaba wajen bayyana munafarci ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da musulmai sune ta'ifa da ake nufi ana fasta'zanuka lil khuruj sai suka nemi izininka domin su fito tare da kai aje ayi yaki kun ga ai a cikin ayoyin da suka gabata mun ga yadda suka ci fitowa kuma yadda suke kokarin hana waɗanda suka yi himman fitowa yadda suke kokarin hana su fitowa Allah tabaraka wataala ya ce anan gaba idan Allah ya mayar da kai zuwa ga wani bangare daga cikin su sai suka nemi izinin za su fito tare da kai yaki ka sanar da su cewa fa qul lan takhruju ma'i abada cewa har abada ba za ku fita filin daga tare da ni ba walan tuqatilu ma'i aduwa kuma har abada ba za ku yaki abokanan gaba tare da ni ba innakum radithun bil qu'udi awwal marra ku lallai kun yarda da zama da rashin fitowa tare da mu'minai a karon farko faq'udu ma'a al-khalifi to man haka ku zauna tare da masu sabawa ku zauna tare da masu zama kaga kamar yadda bayani ya gabata cewa idan mutum ya nuna isa'a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana mai Allah yana iya mai uquba da hana shi yin ta'a bayan wannan isa'a kamar yadda suke cewa daga cikin alamun cewa Allah ya karbi wani aiki mai kyau shine ya datar da bawa zuwa ga aikata wani aiki mai kyau bayan mai kyau hakan ma daga cikin alamun fushin Allah shine zanto mutum ya saba wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawamar da shi akan saban har zuwa lokacin da zai hadu da Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tunda sun yadda da su zauna a lokacin ba su da uzurin komai suka zauna suka yi baiwa mu'minai da suka fita yakin ba suka yi ta masa kirkiri domin haka su ci gaba da zama tare da masu zama ba za a masu taufiki ba ba za a datar da su zuwa ga aikata aikin alkhairi ba al-imam sa'di yace a cikin wannan akwai ta'ziz a gare su wani nau'i ne na ukuba aka yi masa a cikin wannan domin fa innahu idha taqarrara inda al-muslimina an ha'ula'i min al-mamnu'ina min al-khuruj ila al-jihad li ma'siyatihim kana dhalika tawbihan lahum domin duk lokacin da aka je aka dawo za a dinga nuna su cewa dawani sune suna daga cikin mutanen da aka hana su ga sunan yanzu da an ce su fito sun ce ba za mu fito ba yanzu sun ce muna son mu fita sai aka ce a ba a san service din ku sai aka ce ku zauna aka hana su kaga a cikin wannan akwai tozartawa ko da gaggan aka tozarta su domin su zanto mutane waɗanda wannan abin da aka yi musu zai zamanto musu abin kunya wa'aran alaihim wa nakalan an yaf'ala ahaduhum ka fi'lihi kuma idan aka yi masa haka zai zanto abun kunya zai zanto azaba aka daddana masa kuma zai zanto duk wanda yake son yayi haka zai tuna cewa an yi wasu wani fa lokacin da su wani suka yi kaza fa ga abin da ya biyo baya da haka duk wanda ke tunanin yin hakan yake tunanin aikata irin aikin su duk lokacin da ya tunanin yin hakan zai menene zai tsorata wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gargadi da shi ya umarci manzansa cewa kar su sake fitowa tare da shi har abada ba za a ba su dama ba Allah tabaraka wa ta'ala yake bugu da kari akan hakan wala tusalli ala ahadin minhum
wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada wala taqum ala إنهم كفروا بالله
wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala yace bayan ka hana su fitowa yaki da kai idan ana yakan abokanan gaba ba banda su ba a bukatan gudunmawar su ba a bukatan taimakon su sa'annan kar kai salla akan gawan kowanne daga cikin su wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan har abada kowanne daga cikin su idan ya mutu kar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai salla wala taqum ala qabri kuma kar ka tsaya akan kabarin sa domin yi mai addu'a innahum kafaru billahi wa rasuli Allah tabaraka wa ta'ala yake lalle wa idan sun kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu ne halin da aka kaddaran su akai shine sun kasance fasikai akan fasikanci aka kaddara rayukan su ai mutanen da suka nisanci Allah suka nisanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nisanci addinin Allah wannan shine fasikanci kaga munafakai babu wanda ya kai su hasara domin yana daga cikin garabatan da mutanen da suka rasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sallace su yana daga cikin abin da suka samu sun samu shafa'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda yake da rahma yana da tausayi idan ya sallaci gawa zai dade yana roƙon wa Allah yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa gawan nan Allah ya mai gafara dan haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addu'ar da zai yi wa mamaci bayan rasuwarsa yana matsayin wato shafa'a ga wannan gawa ɗaya daga cikin sahabi yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci wani gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya fara mai addu'a ya fara roƙon wannan gawan wannan mamacin gafara da kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke shi daga kurakurarsa sahabi yace har sai da na fara yin fatan ina ma ni ne gawa ka taba ganin mutumin da yake da rai aka kawo wani yaro su an taro ana sallan janaza wani mai rai yana fatan da ina ma a ce shi ake wa wannan sallah domin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ne yake yin addu'a ne neman gafara ne neman rahma ga wannan muminin da ya rasu har sahabi yake cewa tamannai yayi fatan a ce shi ne wannan muminin da manzon Allah ke wannan sallah ke wannan addu'a to kaga kenan ashe munafiki ba karamin hasara yayi ba sa'annan yana daga cikin abubuwan da ake tsawatarwa da shi rashin yin sallah ga wani daga wajen shugaba kamar yanzu a ce babban liman idan musulmi ya rasu babban limamin gari shike jagorantar sallah muddin yana nan to sai zanto akwai wani mutumin da ya gagari jama'a misali wani ne wanda ya shahara cikin tsanantawa al'umma cikin abin da ya shafi farashi misali ba a samun sauki zai iya yiwa shi ne dila da ƙananan masu sayarwa suke siyawa daga hannunsa da haka idan farashi ya hau daga hannunsa dole retailer sun kuma farashin dole su ma ya menene ya domin su ma sun siyo da menene da tsada misali kuma an yi mai nasiha sarkin gari ya gayyace shi ya mai nasiha ka sa mutanen gari ka dan sauƙaƙa mutanen gari su samu sauki an yi ce ni fa wannan dukiyar tawa ce ko ba san wahalar da nayi na tara kuɗin nan ba waye an yi mai nasiha da ya dauka ba ko kuwa ya gagari mutanen gari da wani abu da Allah ya jarabci mutanen garin ta hannunsa an yi mai nasiha bai daina ba kamar mutumin da shi ke safarar kwayoyi mutum ne an san shi kowa ya sani cewa waye shi ke shigo da kwaya garin nan idan ka wani dan kwaya
a garin nan to wani yana da nasibi cikin haukar wannan dan kwayan domin shi ke shigowa da kwayan gari an yi da shi abu ya gagara to randa ya mutu yana daga cikin ta'aziz da ake yi a irin wannan halin limamin yana nan fa limamin garin yana gari balma zai iya zuwa ma da gangan limamin garin ya zo daidai inda ake taron wato shirye-shiryen jana'iza an gama wankan gawan an ga liman an ce da liman gashi nan yana gari domin a san yana gari sai ya zo wajen in ma ya dan baka motarsa ya dauka ya amsa waya mutane an dan hango shi can sai ya ja motarsa sai ya tafi lokacin yin sallah sai kira wani limamin wani anguwa can bayan gari da ba san sunan shi ba sai ce akwai rasuwa da aka yi cikin gari zo ka sallaci gawa ana kiran za a sallaci gawa da kowa na waiwaiwa ina liman sai ga wani mutum ya fito ya ce ai liman ya ce in zo ki sallaci gawa amma mun ga liman da zuba an gan shi yana nan da gangan yake menene yake wa gawan sallah sai a sallaci gawan a je a birni gawan limamin gari bai menene ba bai so ba domin ya zama izina gawa sai a dinga cewa a gari sai a dinga cewa ai wani ma da ya rasu ai liman bai sallace shi ba ko kuma idan al'adar garin sarki ke jagorantar sallah ko kuma in bai jagoranta ba yana halartar sallah sarki yana nan a gaban fada aka yi sallan sarki kuma a kowa ya san yana nan sarki zai ci menene ya ji fitowa ai mutumin banza ne shi yasa yana daga cikin abubuwan da ake yi domin mutanen baya su dau menene su dau izina su dau dare masu irin wannan kai ma fa idan ka zo ka mutu liman ba zai maka sallah ba sarki ba zai fito ba ko da an yi sallan a kofar fadan sarki ba zai fito ba kuma yaranka ya ka jawo wa yaranka da zuriyarka abun kunya yawo a gari zai gagare su idan suka zo wucewa za a dinga cewa kaga wannan ai baban su ne wanda limamin gari yake wa sallan nan oho wannan ma dan shi ne kaga ba kai kadai ka ji kunya ba sa'annan ka zama darasi ga wasu sai yasa za ka ga magabata na kware daga cikin addu'o'in da suke yi suna cewa ya Allah Allahumma la taj'alna ibratan lil akharin ya Allah karka sa mu zama ibra abinda za a dinga ishara zuwa nan mummunan ishara zuwa ga cewa ka ga wani yadda Allah ya yi da shi kai ma kana son Allah ya hakan da kai yana daga cikin ta'zirat domin mutane su ne su guji irin wannan abin da waɗannan mutanen suka aikata har ya zanto aka ce masa wato sallah dan haka abin da ake cewa ta'zir yana daga cikin wato uquba da aka shar'anta wa alkali amfani da shi cikin abubuwan da babu haddi a kansa cikin laifukan da babu wani haddi misali da aka ce duk mutumin da ya aikata kaza a mai kaza duk mutumin da ya aikata kaza a mai bula da adadi kaza to alkali yana da discretion din yayi tunanin wani ta'ziri ne yafi dacewa ta'ziri kuma shi kuma bai da menene bai da iyaka zai iya zantowa umarni ne alkali zai bayar da cewa a je a kashe wannan bai da amfani a mutum ba bai da amfani a al'umma kuma ta'ziri ne zai iya kai da haddin kisa ma kuma ta'ziri ne domin shi alkali an ba shi discretion din yayi amfani da wannan ta'zirin a daidai da irin barnar da wadda aka kawo domin a azara shi yake aikatawa kamar mutumin da yake misali ya zanto mutumin banza dattijo ne amma kuma mutumin banza yana da lalata ƴaƴan mutane misali amma kuma babu hujjar da za a kafa haddin zina a kansa amma ya tahara da wannan cewa mutumin banza ne alkali zai iya mai ta'ziri misali ya ce ranar juma'a ka zo masallacin fada ko kwaɗai daga cikin masallacin da aka fi cika ya ce ka je masallaci idan ana tsayar da sallah idan liman na hawo mimbari ne karfe ɗaya ya ce tun karfe 12:30 ka kasance a wannan masallacin kuma ka je ka zauna a tsakiya ce idan sahun masallacin 25 ne ka zauna a sabu na 13. Alkali zai bada umarnin hakan a kotu. Idan kuwa bai je ba karfe 12, za a sa jami'an tsaro su je su kawo shi, sai su je su ajiye shi daidai inda aka ce ya zauna nan. Sai masallacin ya cika makil, liman ya zo ya yi kutuba, an yi sallah, an sallame. Sai a ga alkali ya tashi ya ɗauki microphone. Sha'a, me ya kawo alkali, me alkali zai faɗa kuma, me ya kawo alkali masallacin juma'a yau, me zai ce? Sai ce jama'a su dakata, kowa ya zauna. Cewa alkali, alkalin kotu kaza yana da bayanin da yake son ya yi wa jama'a. Mutane da suke suka yi sallah a waje ma su ma sai su tattaro masu tsayuwa a window, masu tsayuwa a kofa. Sai Alhaji Wani ina yake yana masallacin nan? Kuma kowa ya san sunan shi. Sai ya tashi, ina tashi kai? Yana da ma sahu na 13 ko? A tsakiya kenan. In ya tashi tsaye, ƴan gaba sai su juyo su wanda kuma Alhaji Wani mai faru kuma bai hada shi da alkali. Kowa zai gan shi. Sai ce mai ina takalmanka? Ce a ran Allah shi taimake ka suna waje. Ta wani kofa ka shigo? Ce ta kofa ta tantantan ka ajiye takalmanka? Ce to ka fita tana? Fita! Ce man banza. Sai fita. Bai faɗa wa kowa me yi ba. Sai fita tana sai ya zagaye ya ce kwaci takalmin sai ce an sallame ku jama'a kowa ya tafi. Ko me yayi? Me yasa aka mai haka? Wannan sai ya wata 6 Mary ma ya bar gari, sai wata 6 bai iya yawo a cikin wa ba, a cikin jama'a ba. Sai wata 6 bai iya yawo a cikin jama'a ba. Wannan gomma ka kunne shi a wani ɗaki ga mai bulala da kai da shi ku kaɗai, da kamar irin wannan. Ana yin ta'aziri da ire-iren waɗannan abubuwan domin wadda aka yi wa ta'azirin ya gyaru, sa'annan mutanen da suke irin abin da yake yi su ma su menene su ma su gyaru. Abu na farko kenan. Maluma suka ce wannan ayan dalili ne akan cewa wadda bai sifatu da waɗannan siffofin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan masu sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya akan kaburburan su bayan an binne su, kamar yadda ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka binne gawa zai ce اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بعد أن بنيش سيأتي قروكم وتنوانك قابرة سأنا قروكم وتنوانك ألا يتبت الشيء فإنه الآن يسأل ومن شيوان تنوان ناوك ينزلنا لفوك بنيش الآن يسأل ينزلنا أنا تنبيسا ya tabbata cikin hadisai da suka inganta cewa gawa a lokacin da aka ajiye shi mutanen da suka kawo shi suka rufe suka binne suka ajiye da shi din nan ana mayar mai da ransa da gaggawar da yake kaiwa har yana jin tafin kafan mutanen da suka kawo shi suna komawa da haka lokacin da aka ajiye mutum cikin kabarinsa a tace ake menene ake maido da ransa domin a zo a mai wannan jarrabawan Allah ka sa mu ci jarrabawa za a zo a maka wayannan tambayoyin ba yawan maimaita hailalanka bane zai sa ka iya amsawa ba ba yawan maimaita Muhammadu Rasulullah bane zai sa za ka je ka ga wani da akwai lokacin muna yara za ka je ka ga akwai nan da zikiri da ake za ka mutum yana ja Muhammadu Rasul kai abin da yake maimaitawa kenan to me Muhammadu Rasulullah me ma'anar haka wannan bai kama da maganar munafikai idan suka zo a gare ka qalu nashhadu innaka Allah yake menene wallahu ya'lamu to idan kun ce shi rasulullahi ne sai ne kake shi rasulullahi ne amma baka yi imani da shi ba to me amfani babu amfani ai kake rasulullahi ne amma baka yi imani da shi ba hakan ma yana dangane da mutumin da yake kiran kansa musulmi sai maka Muhammadu Rasulullah Muhammad sai so 1000 a rana amma idan ka kalli rayuwar shi yana wasa da sallah babu wani abu mai kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kansa har tafin kafarsa babu wani abu cikin salon rayuwarsa cikin salon maganarsa cikin salon zamantakewarsa da iyalinsa da makwabtansa cikin kasuwancinsa cikin mu'amalarsa babu wani abu mai kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me amfani babu amfani da haka ba yawan maimaita tahliri bane zai sa mutum ya iya furta kalmar shahada kafin ya rasu ba ba yawan maimaita sunan manzon Allah bane zai sa idan aka tambaye shi man nabiyyu zai iya amsa cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me addininka zai iya amsa cewa musulunci akwai mutanen da manzon Allah yace za su yi yunkurin amsawa yace haka yana cikin hadisi haka mutum zai ce yana kokarin ya fadi gaban yana son ya lafaza wani abu mai kama da amsar da ake sauraro yace innama sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu mithlahu yace amma fa a duniya naji mutane suna fadin wani abu fa ni ma kuma ina fada irin wannan abu amma kuma gashi yau ya gagara domin haka ka sani ba yawan maimaita wannan kalman bane kalman nan imani da shi da kuma aiki bi muktadaha aiki da abda abinda wannan kalmar ta kusa ba ka cewa nayi imani da Allah shikenan kai kawai rabonka shine furta imani furtawa cewa shi yasa ai aka ce talaffuzun bil lisan i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wal amal bil jawari kafin ka furta su munafikai su babu a zuciyarsu kawai sun furta da harshe kafin ka furta da harshe sai ka zanto kai i'tiqadin sa ka kudirci hakan ba ka da shakka a cikin zuciyarka wannan shine ai imanin da yake amfanar da mutum shine kalmar shahada take amfanar da mutum shine wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Dharr cewa duk wanda ka haru da shi bayan wannan bangon yashhadu an la ilaha illallah yace fa bashirhu bil janna kamar al-bashir ai kalmar la ilaha illallah ai ba karaman abu bace to ya kamata kai ka fahimci cewa ba wai fadin abin akan harshe bane kawai da fadin abin akan harshe ne kawai ai da wayannan munafikan da Allah tabaraka wa ta'ala bai musu alkawari da azaba ba ai domin sun ma fi kowa fadin hakan akan harshe ai musamman ma domin kar a gane su cewa ba su da imani dan haka idan ka kudurci abin cikin zuciyarka sa'annan ka furta da me ka furta da harshenka sa'annan bayan ka furta da harshenka me zai faru za ka yi aiki da gabobin jikinka akwai masu yaudaran kansu za ka mutum zai ce maka innamat taqwa hauna zai dinga nuna ina jari kongo ne fa babu kome a ciki domin idan akwai taqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna wa inna fil jasad mudgha idha saluhat salaha al jasad kulluhu wannan idan da gaskiya akwai taqwa a cikin nan za mu ga reflection din taqwa a ina a idanuwanka ba kome za ka dinga kallo ba kace attaqwa ha huna amma komai in ka gani sai ka bude full light light ka kalla iya sai ka harta tardawi hatta sai ka koshi da kallo kallon haram komai kake ji kana sauraron haramun kuma in aka ce yaya kake ai attaqwa ha huna kana fadin maganganun da kake fada daga bakinka duk kari kare yake kake kana kariya wani wallahi idan za a kago dictionary din kariya za a samu sufficient kalmomin kariya akan harshen sa amma kuma zai ce maka takwa ha huna babu gaskiya cikin zancen ka ba ka kiyaye hukuncin Allah amma ka ce takwa ha huna kuma haka shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da zaka mutu ya zanto mutane ne da suke da fahimtar addini ba ƴan kullu wallahu kafa bakwai ba dan wallahi za su cuce ka lokacin ba kullu wallahu kafa bakwai ake bukata ba amma kuma kullu wallahu kafa bakwai inna anzalna kafa uku abinda ake ta karanta maka kenan alhali manzo Allah yake korokan mai gafara kuma koroki Allah ya tabbatar da shi ba abinda kake bukata a duniyar nan a wannan lokacin kaman a roƙon maka cewa a lokacin da kai ka san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin tabbatuwa da Allah yake bai wa ma'aika da annabawa lokacin da ya ga mala'ika jibril ya baza gefe daya na fuka-fukinsa suka ce walau shittu mi'atu jana shi kadai yana da fukafuki 600 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komawa ya gida da gudu domin tsoro amma kai ranan zaka ga mala'ika kana ganin mala'ika abu ne mai sauki ko zaka ga mala'ika gani ru'yat ayyan kuma ba za ka firgita ba ai tabbatuwan wannan ranan wallahi tallahi thumma billahi sai wanda Allah ya tabbatar da shi ba ka gani wadanda jinnu ke bayyano musu azabi masu mu'amala da jinnu su nawa ne suka ware suka haukace mutum zai ce maka ya ce ga halwa an ce ya dinga fadin wani abu jinnu sai ya zo ya bayyana mai sai mutum ya fita kawai ya zama abin nan wararre ya haukace ya ga jinnu ya gani ina ga mutum ya ga mala'ika dan haka wanda ya tabbata shine wannan mutumin da Allah ya tabbatar da shi shi yasa a wannan lokacin wallahi ba abin da kake bukata face a rokon maka cewa Allah ya tabbatar da kai ya tabbatar da harkanka ka iya bada amsa ba kullu wallahu kaba bakai ba ku kuma manzo Allah sanin falalan kullu wallahu ne wa inna anzalna kuka fi manzo Allah sanin falalata da manzo Allah da yazo kan kabari ya karanta kullu wallahu kaba bakai ba da bai zo makabarta ya karanta inna anzalna kaba uku ba ku fi manzo Allah sanin falalan kullu wallahu ne akwai wane ne ya sanar da mu falalan kullu wallahu nan tukunna sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu amma da yazo makabarta ba shi yake karantawa ba shi ne kuma ya fi kowa tausayi akan al'ummar nan sai yake idan kuka zo ga abin da za ku yi amma sai ake yin rikon sakainar kashi da irin wayannan abubuwa sai ka ga ni wallahi kullum idan na ga irin wannan situation din kun san wa nake jin tausayi shi ma mace shi yasa kai da kake da fahimta idan aka je irin wannan wajen aka fara abubuwa waɗanda ba su ake yi a wannan wajen ba kai karka shiga sahun masu karanta kullu wallahu kaba bakwai ka dinga cewa allahumma kfir lahu wa sabbithu allahumma kfir lahu wa sabbithu abinda manzo Allah yake a roka kenan ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka tabbatar da shi ba abinda babu kyauta da zaka baiwa mamaci a wannan lokacin da ya kai wannan girma kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da akwai wani abu da yafi wannan falala a wannan wajen da manzo Allah ya karantar da mu kaga kuwa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya karantar da mu kai ko ba ka ta rawanin ka wallahi bai kai girman da zaka zo kai substitution din wannan ba kuma ya tacewa shi falala ba ko mai tacewa shi zai fi amfanar da mamaci a wannan halin ba zai yiwu a ce ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abin da ya fi dacewa da mamaci a lokacin da aka aje shi cikin kabarin sa ba sannan yana daga ciki rayuwa akan kabari ya tabbata magabata na kware sukan dade wayansu ma sukan kai iya lokacin da za a je a yanka rakumi a fide a raba naman rakumin ba su bar makabarta ba suna wa wane ne addu'a mamaci lokacin da mutum ya bar duniya kudin ka ba zai amfane shi ba dukiyarka ba zai amfane shi ba zumunci ziyartar juna duk ya kare ai da haka iya abin da za ka yi iya kyauta da za ka yi wa mamaci a lokacin da Allah ya ɗauki ransa shi ne ka ɗau iya lokacin da za ka iya yawan lokaci da za ka iya minti 5 ne a minti 10 ne za ka iya minti 30 za ka iya awa ɗaya in za ka iya awa ɗaya ka yi awa ɗaya me kake yi kana roƙon wa wannan bawan Allah gafara malama suka ce wannan ayar dalili ne akan sallan gawa dalili ne akan kuma ayyuwa akan kabari domin ayyuwa mamaci menene ayyuwa mamaci addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kicciyawan karshe yace wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasuli yace domin sun kafirta da Allah kuma sun mutu suna ba su kai aka ce wannan shine hukunci na gama gari akan munafikai duk da cewa ayan ta sauka ne akan wato Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul nifaq shine lokacin da lokacin da ya mutu shi da yake munafurcin sa a fili yake kowa ya san da munafurcin sa akwai dan sa Abdullah wanda shi musulmi ne shine wanda muka ce ya zare takobi lokacin da suka ce ma la yukhrijanna al'az minha al'azal shine da aka zo Madina yace wallahi ba za ka shiga ba sai manzon Allah ya baka izini akwai yanzu asarar da suke nuni da cewa ya taba zuwa wajen manzon Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kayuwa mahaifina hukuncin kisa yace dan Allah ka bani izini ni in kashe shi da kaina domin ba zan so ba a ce wani wanda ba ni ba shi ya kashe mahaifina kuma wanda ya kashe mahaifina ya dinga yawo a gari ina ganin sa kaga irin jarrabawa da muke cewa waɗanda mutanen farko da suka shaida manzon Allah irin jarrabawa da suka gani ko mahaifi yana sahun musulmai ta yana sahun kafirai da yana sahun kafirai mahaifi yana sahun musulmai kaman irin na Abubakar da muka ce dan sa yake ai baba wallahi a gazwatu badr nayi ta ganin ka ana karawa a filin daga sannan ga kaucewa ina tafiya ta inda ni da kai ba za mu haɗu ba Abubakar yace ni kuwa ka ji za a da na ganka domin alwala wal bara musulunci ne da kafirci ba kowa bane zai iya jurewa a ce ga mahaifinsa a kan jefin shi kuma ya dawo nan jefin domin imani akwai waɗanda Allah ya garabce su da wannan ba su iya jurewa ba da haka ba su musulunta ba akwai waɗanda a inda baba ya tafi nan zan tafi baban bai tafi can ba kuma ba su tafi can ba shi yasa idan ka tsinci kanka musulmi a irin wannan zamanin ka gode wa Allah domin irin fitinan da wa'ancan suka shaida ba sai wanda Allah ya tabbatar da su kawai shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul aka ce da ya rasu dan sa yazo kamar yadda zai cikin sahih al-Bukhari dan sa Abdullahi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya maikin Allah ina son gabani daya daga cikin gabani al-burjaka ma'ana daya daga cikin kayanka in je in yi wa mahaifina likabani da shi a cikin wata riwaya yake ya manzo Allah zo kai wa mahaifina sallah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya tashi zai je mai sallah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace yana tsaya a gaban manzo Allah yace ya mahaifin Allah za kai mai sallah bayan Allah ya hana ka zaka yi mai sallah bayan Allah ya hana ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai Allah ya bani zabi ne kuma na zaba cikin ayar da muka karanta a baya inda Allah yake istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum shi yace Allah ya bani zabi ne kuma zan neman mai gafara idan na san cewa Allah zai gafarta mai zan neman mai gafara fiye da so 70 Umar radiyallahu ta'ala anhu yace wannan munafiki ne ba za ka yi mai sallah manzo Allah sallallahu Umar yayyayi da manzo Allah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayyayi ne yayyayi mai sallah aka ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan ra'sul nifaq yayi mai sallah sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayin yana cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kuma kar ka yi sallah ga kowanne daga cikin su wanda ya mutu har abada wala takum ala qabrihi kuma karka tsaya akan idan labarin mutuwar sa ma yazo a gare ka dan manzon Allah daga cikin al'adarsa in yaji labarin in yace ina wani ne aka ce ai ya rasu ko kuma ta rasu mun birne ta jiya ko mun binne shi jiya ce me yasa ba ku nemi izini na ba ku kai ni kabarinta ko kuwa kabarin shi sai je kabarin ya je wa mamacin menene ya je wa mamacin addu'a to an hana wannan da munafiki ba za mai sallah ba kuma ba za a tsaya akan wato kabarin sa ba Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tu'jibuka amwaluhum
wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun
Allah tabaraka wa ta'ala yace dukiyar su da ayyan su kar su baka sha'awa kar su yaudare ka kar ka ga ka san akwai wadanda suke amfani da walwala walwala na duniya shine yaddik din su na sanin ko mutun yana kan daidai ko baya kan daidai ko kuma a yawan mutane in kace wayancan suwani masu aikata kaza da kaza suna kan fata sai mutun yake haba kaga yawan su ba kuma kace suna kan fata wai shi yawan su yake kallo yawan su nake determine din suna kan gaskiya ko suna kan fata ko kuma a'a mutun ya dinga ganin ai shi ba an ce wannan abun haramun ba an ce wannan abun bid'a ba to ita muke yi kuma gajiran tuciyar mu sai karuwa take yi mabiyan mu sai karuwa take yi Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tu'tibuka amwaluhum wala auladuhum wa auladuhum da tuciyoyin su da ƴaƴan su kar su baka sha'awa ay la taktar bima a'tahum Allah fi dunya min al-amwali wal aulad kar ka yaudaru da abin da Allah ya ba su a duniya domin ita duniya wallahi ba komai bace a wajen Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita duniyan nan law tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran shurbatama duniyan nan da za a daura ta a kan mizani a wajen Allah za ta auna janaha ba'uda sauro da muka sani fukafukin sauro dan Allah yana idan mutum ya daga fukafukin sauro so 100 zai gumi ko zai gaji ko fukafukin sauro ba manzo Allah yake da duniyan nan gaba daya da tana da nauyi da fukafukin sauro yake da shi a wajen Allah yake wallahi da bai wa kafiri daman shan wato gulp din ruwa daya ba bana shan ruwa sha daya ba zai sha ba duniya ba komai bace shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu yana bayar da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma kuma akwai abin da Allah baya bayarwa face ga wanda yake so shine addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah tabaraka wa ta'ala zai arzuta ka da fahimtar addini sai ka zanto mutum mai daidaituwa akan addini idan kaga cewa kana daidaituwa akan addini sai ka ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai domin alamun Allah yana son ka kenan Allah baya baiwa mutum imani face yana son sa amma duniya Allah yana baiwa wanda yake so da wanda baya so zai baiwa kafiri in ya ga dama ma zai baiwa kafiri duniya abin da yafi na mu'mini yawa ninki ba ninkin abin da ya fi na mumi dan haka kar wannan ya yarare ka kito mu muna ta wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya wayancan kuma sabon Allah suke kafirci suke amma kuma suna yin kudi suna yin kaza wannan fa Allah tabaraka wa ta'ala yace innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya sai wannan dukiyar da ka gani da wannan yawan ƴaƴa da ka gani Allah tabaraka wa ta'ala ba komai yake nufi da su ba face yana son ya azabtar da su ne da wannan dukiyar da ƴaƴan a nan rayuwar duniya wata zahaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma ransu ya fita alhali suna kafirai to me amfani menene amfanin dukiyarka menene amfanin ƴaƴanka a yayin da ka mutu kana kafiri kaga da dukiya da ƴaƴa ba sai amfani ba zaka sha wahala wajen neman dukiya kana shan wahala wajen kare dukiya baka son dukiyar ta salwanta kana cikin tsoro da fargaba kan dukiyarka ta salwanta ko ko wata ja'iha wata wato ibtila'i jarrabawa ta fado wa dukiyarka duk wannan azaba ce kuma alhali iya hazzinka iya rabonka akan wannan dukiyar shine a duniyar nan kadai ai wannan shine kororan azaba yake falaita zalika likaramatihi idan daga mutun yana sabon Allah yana munafurci yana kafirci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mai budi na abin duniya ba wai Allah ya karamta shi bane ba innama zalika ihanatan lahu face wannan tozarci ne a gare su domin Allah tabaraka wa ta'ala zai sa su ya zanto suna dukiyan kai suke bi shi suke bautawa suna kokarin tara dukiyan kuma suna tsoron dukiyan ta wato a wayi gari wata ran dukiyan babu sun rasa dukiya kuma suna jin dadin dukiyar na kasancewa tare da su amma kuma dukiyar Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ta zanto sanadiyar karkatar da tunaninsu gabaki daya daga lahira sai da duba tunanin lahira daga gabaki daya hatta lokacin da za su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mutuwa sai da riske su cikin halin kafirci shi yasa ai kullun ake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake cewa husnul khatima cikawa mai kyau cikawa mai kyau akwai wannan hadisin mai ban tsoro sosai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai yana iya yuwa mutan yana aiki irin na mutanen kwarai hatta aiki irin na mutanen aljanna hatta ya zanto tsakaninsa da shigan aljanna bai fi zira'i daya ba zai fara aiki irin na mutanen wuta sai ya kare da wannan ya shiga wuta kuma zai iya yuwa mutan yana aiki irin aikin mutanen wuta ya zanto tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i daya ba sai canza ya dawo yana aiki irin na mutanen aljanna sai mutu akan aiki irin na mutanen aljanna sai ya shige ta shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala tabbatuwa hattal mamat tabbatuwa har zuwa lokacin da mutum zai menene zai koma ga Allah ran juma'a nake fadi akan minbari labarin wani bawan Allah wanda ake cewa a kasar Maiduguri malamin sunna ne malami ne wanda yake da dalibai da ya karantar da su aqida Allah ya jarabce shi rashin lafiya nan ta tsananta ya fito daga irin wani dangin da suna da irin abubuwa na jahiliya da suka yi irin abubuwa na gori da abin nan baiwa aljan abin nan kyauta da sauransu aljanu za su zo su ce ku dinga yin abu kaza a kowace shekara zaka je ka samu waɗansu suna ikirarin musulunci amma ba su rabu da ire-iren waɗancan abubuwan ba ana samun irin wannan a wajaje da dama har yau din nan zaka je daga wayansu kananan gidaje ake maka wayannan gidajen allori ne a Najeriya nan a wayansu kasashe akwai su a wayansu wilayat akwai su zaka ga ana bukin zagayowan wato festival din bautan kunci zaka je daga mutanen da suke daukan wannan masquerade din su yi wannan borin su yi wannan haukan wannan jinnin yake hawansu ake yin haukan nan da su zaka je kaga musulmai ne idan shekara ya zagayo suke aje musulunci su je yi wannan abin in sun gama su dawo musulunci to wannan malamin ya zato da yarfin lafiyan ya tsananta sai ya zanto iyalansa immediate family dan sa jiyan nan nake cewa magabata na kwarai suna cewa ikhwanuna ahabbu ilaina min ahalina ɗan uwanmu wadda addini ne kawai ya haɗa mu magabata na kwarai suka ce mun fi son wannan waɗanda ɗan uwantakan addini ne ya haɗa mu mun fi son su akan iyalanmu immediate family ɗin mu wadda dangantaka ne na jini ma abota dangantakan jininsa suka ta masa mai ai wannan in aka je in dai zai yadda ya ce ai wannan sacrifice ɗin da shi a wannan wato gidan bautan jinnu ɗin ai zai samu lafiya amma ɗalibansa sun hana kaga yanzu idan mu addini ne ya haɗa mu kai ka zo kai ka taho daga Kano ni na taho daga Jos wancan ya taho daga Kaduna wancan ya taho daga Kafancan addini ne zai haɗa mu sai wani abu na jarraba ya same ka sai muka kewaye ka muna ba da gudunmawar mu akan ka domin kai ɗan uwanmu ne idan ɗan uwanka na jini suka zo suka ce wani gina wannan ɗan uwanmu ne tare aka haife mu ko kuma mahaifinsa ya zo ya ce ɗan uwanmu ne za mu ɗauke shi ya za ku yi kuna da zaɓi ba ku da zaɓi ɗalibansa da suka kewaye da shi suka ce mai malam kar ka yi wannan abin kai ka karantar da mu cewa ire-iren wayannan abubuwan shirka ne amma da suka ci galaba a kansa tunda waɗannan kam ai akwai inda karfinsu zai kare tunda su ba ƴan wantaka na jini da waɗannan ma'abu waliyansa sun zo su ɗauki fiya za ku yi suka ɗauke shi shi yasa yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci kamar yadda na faɗa jiya ka kewaye kanka da mutanen kwarai wallahi ka kewaye kanka da salihai wanda idan ka yi rashin lafiya akwai rashin lafiyar da akwai wani ɗan uwa a nan Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonsa ya rahamce shi ɗan uwa Isma'il muke cewa da yana da rai da shi ake haɗa wayannan abubuwa kullum idan muka zo tafsirin nan ina zama shi nake fara tunawa hakan nan tafsirin wajen masallaci ina zama shi nake fara tunawa dan za ka ga wayannan abubuwan da shi ake haɗawa zai zo ya riga kowa zuwa da shi ake hadawa duk wani abin da za a yi na harkan addini za ka yana kan gaba shike tunatar da mutane wancan wa'azin fa bamu ma shirya ba fa ina microphone ina camera ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza ya zo yi wani irin rashin lafiyar da ya kai ga sai dai mu decision din da muka dauka shine decision amma shi ko ya bude baki ya fadi abin da yake so ma bai yi to irin wannan halin dole sai ku tsaya ku tsare wannan dan uwan domin idan kuka yi sake kuka kacewa uwarsa misali wacce ita mai bi addinin bai shige ta sosai ba kuma ba ta son tanta ya mutu kuma duk inda kake yaron nan in dai mutuwa zai yi mutuwan da zai yi to gashi dab da mutuwa sai kuka sake shi aka gaji gidan boga wannan na faruwa sau da yawa wannan mutumin da aka rasa yadda za a yi da shi suka kai shi wajen wannan gidan da za a je a yi wannan shirka suka gama abubuwan da za su yi na yanka da sauransu aka zo aka rufe shi da bakin kaya akan sujjada ga lahira sujjada wa Allah ba sujjada wa Allah ba sujjada wa Allah ba shi yasa wallahi kullun ka roki Allah ya tabbata kake cewa a ha ba ina ai mu kam ai mu da kafirci a ina a wallahi ka roki Allah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muqallibal qulub sabbit qalbi manzo Allah kenan fa akan sujjada ya kai ne juya zukata ka tabbatar da zuciyata idan ka karanta talbis iblis zaka ga kifar inda akwai ban tsoro akwai mutumin da mu'azzin ne mai kiran sallah ne ka san lokacin bayan mai profan sun sai sun dan hau tudu ya hau tudu zai kira sallah ya ga wata yarinya a cikin fence a makwabta kafira ce wata kyakkyawan yarinya ya kalle ta ya kamu da santa take eh ni ma ina son ka ai ba laifi amma kuma za ta kafirta ba kawai sai ladan ya zama kafir ya yaushe ne da asuba ne lokacin sahur ne ko kuma da yaushe ban manta ni yau din nan dai tsakanin da asuba ko da safi ina yin wani abubuwa haka nake dan an saka tafsirin professor Mansur yake ba da labarin wani mutumin da yayi ridda domin auren kafira yayi ridda aka yi aure kuma wani dan babban mutum ne babban malami dan malami ne fa yayi ridda domin mace ya bar musulunci sai aka yi auren ana zaman cikin zaman auren ya mutu akan kafirci ita matan ta musulunta ta dawo ta aure musulmi da safin da nake jin professor Mansur yake ba da wannan labarin da aka saka tafsirinsa nace inna lillahi wa inna ilaihi wannan wani irin hasara ne ya Allah ka kare wallahi baka ji karfin wannan jaraba wallahi ba wanda yake da haka kar kowa kar ka taba barin gururi ya hauka kace haba ila aini kakana kakan kakana duk wannan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun kai ka roki Allah ya tabbatar da kai har zuwa lokacin da zaka bar duniyar nan kana musulmi wannan addu'a ne mai muhimmanci a cikin rayuwa kaga mutumin da yayi ridda ya mutu akan kafirci matar da yayi ridda domin ta ita kuma Allah ya dawo da ita musulunci bayan shi ya mutu akan kafirci kuma dan malami yaushe ne muke magana dan annabin Allah yace ba zai bi ba dan annabin Nuhu yace ba zai bi ba shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah tabaraka wataala tabbatuwa akan imani muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da mu akan imani har zuwa lokacin da zamu koma a gare shi zamu da tsaya nan bi billahi ta'ala wallahu ta'ala a'lam irin hoton da ya halatta ya haramta mutum ya rataya hatta na aure wannan tambayan ce eh e aure na marasa kishi ba ni har yanzu na kasa fahimta wallahi azzaturilla ko babu karantarwan addinin da yake karin manna hoton matata ya ga manna hoton matata hoton matar gaba wannan wani irin tabi'a ce ta rashin kishi matarka hoton ta duk duniya ana kallo kaje babin salon an manna kaje hawan public bus an manna amma wai kai matar ka ce hatta wheelbarrow na kwasan shara kuma kace kana son ta wannan rashin kishi ne wallahi shi yasa waɗannan larabawa idan suka zo suka ga wayansu abubuwa anan sai su dinga mamaki wallahi wayansu abubuwa yadda muke yi da mata ai wannan wulakanta mace ne da kuma alamun tsananin rashin kishi addayyasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addayyus ba zai shiga aljanna ba mutumin da bai kishin matarsa bai kishin uwarsa bai kishin yarsa bai kishin uwarsa za su iya fita tsirara bai damu ba ba su bane abubuwan da muke gani yanzu ba mutane an wayi gari mun zama kaman maciya aladu ash-Shatibi yake cewa bincike ya tabbatar da cewa daga cikin siffofin masu cin alade shine cewa ba su da kishi kuma idan ka je ka duba za ka ga haka ne za ka mutum ya kama hannun matarsa ya tafi fati a fati din an kare ne ita tana hannun wani mutum daban shi kuma yana hannun wata mata daban kuma yana kallo yana gani tasirin cin namun alade ne musulmai ya kamata su nisanci irin wannan hukuncin wannan ya kamata a fara tambaya ba wai rataye shi ba yin shi menene hukuncin shi kuma sa'annan wannan matar da kaje ka kammalu da ita ka dau wannan hoton da izinin ubanwa kai Allahu musta'an wayannan abubuwan sakacin yayawa kuma kaga uba fa zai aurar da ƴarsa kuma a kawo mai wani abu wai sunan shi pre-wedding pictures wace eh wallahi yayi kyau mutumin da ya kamata a zane shi a ranar juma'a sai an gama sallar juma'a a zane shi a bainar jama'a alamun cewa kai mutumin banza kenan barka da kishi ƴarka kenan tana zuwa tamannu da wani kato a dau hoton su tun baka bada aurenka ba tun baka bada aurenka ba wace irin tarbiya kenan kaga an sa a social media kaga abubuwan da ake yi kuma ba jin kunyan mutane ba jin kunyan Allah idan an tafi a raba mutane a matsayin souvenir a yi waye jaka sai mace ta gama yin kwalliya gabaki da ta gama zama a traffic sannan a dauke ta a hoto sannan a buga a dinga raba mutane dan Allah wani irin tsari ne wannan kuma musulmai suke yin wannan kuma abu ma ya zama irin kaman shan ruwan sanyi irin normal yanzu ma akwai wanda idan suka ji maganar nan ma mamaki na za su dinga cewa aba wannan abun kuma ai wannan menene a ciki cewa za su dinga suna jin mamakin wannan kuma menene a ciki wallahi mu ji tsoron Allah wayannan abubuwan da muke ganin ganana ne ai take haddin Allah ne yayi wannan akwai gari da na taba zuwa hatta anan arewa akwai kauyukan da har yanzu idan ka tafi garin a zahar la'asar ba za ka taba ganin mace daya a gari ba ka zaje garin kafkaf ba za ka ga mace ba dan ba su yawo da lokacin da akwai hasken rana ba su yawo in akwai ta'aziyya, in akwai gaisuwan aure, in akwai gaisuwan aihuwa, in akwai waye-waye, suna yi ne bayan rana ta menene ta waɗi lokacin da ta fito, ko da ta sai daga ga wucewar mace amma baka san wace ce ba, tana da kyau fara ce baka ce baka sani ba. Amma yau za ka ga mutum ya bar matarsa a gaban gidanta ta fita kamar karuwa, haka za ta je ta yi ta yawo a gari babu hijabi, ga matsantsan kaya, ga kwalliya, kuma kana musulmi, to ka faɗa wa Allah yaya? Me za ka faɗa wa Allah? Ba ka sanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala kullukum mas'ulun? Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka gane da iyalanka? A takaice mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala irin waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda suke na kazanta, haka musulunci yake ganin su. In ba kazanta ba, har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa mutum ba zai shiga aljanna ba. Idan ya siffantu da siffan at-tayyib, mutum mara kishi, kawai da kishi. Allah ya kare. Na'am. Wallahi abu na farko ka yawaita addu'a. Ka yawaita addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zuriyarka zuriya tayyiba. Duk lokacin da ka taga hannu kai addu'a, kai addu'a Allah ya datar da kai cikin tarbiyya. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai da zuriyarka akan musulunci. Kar a samu wanda zai wato Allah zai karkatar da zuciyarsa daga musulunci. Wannan shine abu na farko. Sa'annan akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi la'akari da su da suka shafi stages din yaron da ake wa tarbiyya. Suka shafi stages din yaron da ake wa tarbiyya, ana duba shekarunsa, ana duba yanayinsa, ana duba abubuwa da yawa. Abu mafi muhimmanci ya zanto kai da kake son kai tarbiyya, kai ma ka zanto kana da menene, kana da tarbiyya, domin kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba. Mai tarbiyya yadda ya kasance, hakan nan wa abinda yake tarbiyyantarwa shi ma zai menene zai kasance. Idan ka zanto baka da kunya, ba zai yiwu ka tarbiyyantar da yaron da zai zama mai menene ba, mai kunya ba, ba zai yiwu ba. In ka zanto mai batsa, mai manganun batsa, mai wadan alfahiya da tsinuwa, ba zai taba yiwu ka tarbiyyantar da yaron da zai zama menene ba, zai zama kuma mai kame harshensa daga iraira wannan abubuwa. An fahimci wannan? So ka zanto abun koyin farko, abun koyin farko da kai da uwar yaran. Shi yasa ai aka ce ba abun da za ka yi wa ƴaƴanka da ya kai ka auro masu uwa ta gari. Aka ce ya za ka auro wa yaran uwa ta gari, sai bayan an samar da yaran sai ka je ka nemo uwa ta gari? A ai matar da za ka aura ita ce fazbar da za ta ce ka nemi ma'abociya addini. Sai zanto kuna taimakawa juna wajen baiwa yaran tarbiyya. Tarbiyyar nan maluma ma suke cewa tun tana ɗauke da juna biyu ake fara tarbiyya. Aka ce ana ba da labarin wata mata a Indonesia, ta fito da allo tana da ciki, ta fito da allo tana ta rubuta a huruful hijaiya, tana cewa alifun ba'un sa'un sa'un jimun. Wani ya zai wucewa ce a bai wa Allah lafiya, ke dawa ke ina koyawa abin da ke cikin ciki na ne. To bincike ya tabbatar da cewa abubuwan da suke faruwa a environment din yaro da ake dauke da shi cikin juna biyu din nan suna affecting din shi either positively ko negatively. Idan kana son yaro ya zanto abin da ya fi mai sauki a rayuwa karatun Qur'ani ne, lokacin da take da juna biyu din nan ta yawaita karatun Qur'ani, ta yawaita karatun Qur'ani, kuma ta yawaita sauraron Al-Qur'ani. Da yaddan Allah idan aka haibo yaro ba abin da zai fi mai sauki idan ya fara magana kamar iya karatun Al-Qur'ani. Idan kana son ka haibi dan Ibro ne kuma tana da ciki kullun tana kallon fina-finai da kuma waƙoƙin Hausa, idan kana son ya zama musician ne ka dinga sauraron wake-wake, to wallahi ba abin da zai fi mai sauki kamar wannan. Ka tambayi mata waɗanda suke da juna biyu a lokacin suna ɗaliban makaranta, ka tambaye su menene bambanci tsakanin ƴaƴan da suka haifa lokacin suna student da ƴaƴan da suka haifa lokacin sun gama karatu. Shi yasa ai yake da kyau idan mace lokacin tana da juna biyu ne da zanto tana zuwa makaranta kaga duk wannan baka gani masu karantar da matan aure maybe suna da wannan experience za ka ga dan karamin yaron da bai fara iya magana ba abinda ake karantar da iyayensu mata wasu haddace ba yaron ya haddace za ka iyayen ba su haddace ba amma shi ya riga ya menene ya riga ya haddace kuma bai da hankali bai da wayo da haka suka ce tarbiyyar na faruwa yana farawa daga can lokacin da aka haife shi kuma kar ku ce ai karamin yaro abubuwan da tasarrufa ta danku yaron yana koyan abubuwa da yawa cikin tasarrufa dinka salon maganarka idan za ka ganin yara so da yawa ga yaro ya dauki waya yace eh ina office ai yanzu eh kuma irin wayar da uban ke yi a ina ne a gida amma wai a office yana ganin baban a gida amma baban na cewa a office shi bai san abu ne mara kyau ba a shi kawai yana son ya kwaikwayi babansa za ka so da yawa yaro ya dau makullin mota yana tafiya irin nan babansa sai ce dauko mun jakan nan yana yi da sauran kannansa yana kwaikwayi domin kai ne role model din shi yana ganin a duniyar nan ba abin da ba za ka iya yi ba shi haka yaro yake kallon ka kuma duk abin da kai daidai ne shi yasa ai Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shinqiti حفظه الله تعالى yace cewa yana da kyau maluma suna cewa yana da kyau yaronka ya dinga ganinka cikin hali na kushuyi cikin halin da kake cikin kushuyi kana roƙon Allah kana kuka in ma cikin sallah ko ko a cikin addu'a yaronka ya dinga ganinka jiba jiba a cikin wannan situation din cewa wannan ma yana da tasiri kuma wani darasi kake koya wa yaro da yare yake baba ka siya min keke sai ka ce to kai addu'a Allah ya kawo kudi kana hada shi da wa kana hada shi da Allah Allah ke yi ba mutum ba mutum baya iya yi sai Allah ya ga dama da haka abubuwan da kake tasarrufat dinka maganganunka harakat dinka idan zaka ga yaro bai bai da wayo ana wasa ya fito da ball ka san farko marhalan yaro yana abin nan bai da wayo din nan yana tasowa ne da ananiya idan ball ne nashi ne shi kadai shi yana daga cikin extra curricular abubuwa da ake yi a makarantu ya ce galilo amma kuma bana uban kowa bane na kowa da kowa ne kun ko bai binta ya biya kudin haya bai binta ya biya kudin haya bai binta ya biya kudin haya da haka kowa zai yi hawo ba zai hana kowa ba sai ya koyi yadda ake yin muhayasha da mutane ake sharing abubuwa a yi zamantakewa a nan yake koya cewa eh wannan ya hauli do ya sauka wannan ya hawo kwan a gida don kar kowa ya yi kicin sai ya rike don in ya buga bollon wancan yaron da ke can shi ma bollon zai gangara yaron can ya menene shi ma ya buga domin yaron can zai buga din nan bollon zai kamata aji a kasa ana bugawa to sai ne ya yawo da bollon a hannu domin ananiya da yake menene da yake da shi da sannu zai zo ya koyi cewa ai idan kana da abu kana ajiya wani ma ya amfani da shi za ka yaro bai da wayo an buga bullinsa sai ga yayi haka ka san anan kadai yake yin haka Najeriya kadai yake yin haka haka din nan kuma idan aka yi fassarar farko me ma nan shi uwa kenan ko fassarar farko iyaye ake zagi amma kuma a iyayen ma fassarar farko uwa kenan uwa da shari'a ta fi daga martaba ta ita ce aka fi zagin ta to sai da yaro bai da wayo sai haka domin yayi an karbi an ba shi fida ya zubar da milkin uwa sai ta ce mai ubanka ha bai gane ba gobe an mai cibi ha sai fahimci oke idan an bata wa mutum rai ko ana yin haka shi kenan gobe da ya fito da bol dinsa wani ya zo taba bol din sai mai haka kai ka ga tun yana karami ka koya mai ya dinga zagin ka domin manzo Allah yake duk wanda ya zagi iyayen wani ya zagi iyayensa kaga da hannunka ka koya mai zaginka shi yayi wa uwar ta mai haka ubanka kaji gidan ubanka tunda uban baya nan gobe yayi wa uban gidan uwarka oke sai ya rafa sai oke na gane sai ya gane sai ya koyi wannan kaga a waje ba wanda ya karantar da shi cewa ku kuka koyar da shi dan haka harakat dan ku sakanat dan ku Sheikh Nabil al-Awwal yake ba da labari na ta maimaitawa yace a airport na ga wani dan karamin yaro kaga su kuma yaran Larabawa idan ka lura suna mugun wayo da wuri zaka ga yaro kaman bebin roba amma in yayi magana sai ka zauna ka sake kallon shi to hanya shi ya furta wannan magana kuma shi din ne zai iya yiwa ni na kasa fahimtar menene dalili za ga yaro yaran ku adan za ga yaro yayi durru kaman karakomi amma bai da wayo bai da hankali wal an karamin yaro yana da kaifin wayo magana kamar babba dalilin awali yake na ga wani dan karamin yaro kamar bebe roba airport muna jiran jirgi yake shi nake dan wasa da yaron da dan jiyara mai rigan shi haka sai ke shukran na dan yi wasa da shi na zauna da shi yake mun shukran duk wani abu da nama yake mun shukran sai nake mamaki wannan wayar ya sanar da cewa godiya yake idan an kai to kai da dawo mutum sai nake wa uwarsa nake amma ya aka yi kuka koya wa yaron nan tun wannan kankanta ya iya fahimtar cewa idan an kyautata wa mutum yana cewa shukran tace eh ya koya ne sanadiyar idan uban yace wacce da Allah ne komin kaza in na ne komai sai ce min shukran in ni ne nace idan uwace tace baban wani mai komin kaza ka san kai ma taka bata yi saka aike ka ba ko kai kana ganin wannan shine ba ta gaba da ita ta idan haka idan irin wannan zaman kake da iyalinka to gaskiya ya kamata ta zo a maka course din ya ake zama da mata idan shi kika ce take wa uban ya miko mata wani abu uban in ya mika za ta ce shukran duk wani abin da suka wa juna suna gode wa juna nan yaron ya koyi wannan dan haka idan abu ne mai kyau yaron a wajen ku zai fara koya salon yadda kake receive call wa alaikum assalam salon yadda kake girma na gaba da kai salon yadda abubuwan da kake gaba daya a wajen ka yaron yake fara koyan abu shi ta nake cewa ba zai yi ba ka zanto kai karan kanka ba ka da tarbiya kuma ka dinga tunanin yaron ka zai zanto yana da menene yana da tarbiya akwai abubuwa da yawa dab da azumin nan sai da muka yi awa kafin azumi mun yi awa kusan 120 abinda muke tattaunawa kenan tarbiyar yara da wasu malamai daga kasashe daban-daban da daga Saudiya daga Turkey daga Finland da kuma Canada da Somalia malamai daga wajaje daban-daban wanda fararru ne a fannin tarbiya sun zo zo suka tarbiyar suka karantar da mu yaya ake tarbiyar yaro kuma wasu hasasu din kowace marhala da kuma abubuwan da ya kamata wannan wani course ne zaman kansu idan kuna son wannan za ku biya wannan zai tabe Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa doyin mu ya tabbata da mu akan imani har zuwa lokacin da zamu koma zuwa gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlas cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu cikin tarbiyyar ƴaƴan mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu da zuriyar mu akan wannan addinin har zuwa lokacin da zamu koma zuwa gare shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da kasan mu lafiya ya Allah ka zauna da ka san mu lafiya ya Allah ka zauna da ka san mu lafiya ya Allah wa'annan mutane waɗanda suke bata gari waɗanda suke cefa wa bayin ta tsoro ya Allah ka san su ya Allah ka mana maganin su da abin da ya dace da su ya Allah ka zaban mana shugabanni na gari ya Allah ka zaban mana shugabanni na gari ya Allah ya Allah ka sa mu wa mu zama mabiya na gari ya Allah ka za mu zama mabiya na gari don mu zama mabiya na gari ba kama takunu yuwalla alaikum yadda kuke hakan nan irin shugabannin da suka suke tayi da ku ake haka ake ba mu da haka Allah ya samu mu zama mutane na gari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda ya rage cikin wannan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka idan mun aikata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين